أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraronmu da kallonmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da kowa cikin wani sabon shirin na fitowin rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma at yahoo.com, da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To, yau dai muna Asabar ne, 4 ga watan Muharram na shekara ta 1445, bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 22 ga watan Yuli na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci, muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimi OON, babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyi da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akamakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har koyaushe al’umma take cikin wani yanayi na tsanani ko na fuskantar wasu bala’ai ko wasu abubuwa na tashi-tashin hankula ko wasu musibu, babu abin da yake zai magance mata wannan matsanancin halin da take ciki irin komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda mallakar sammai da ƙasai duka take hannunsa, shi ne wanda yake da malakutu samawati wal ardh. Saboda haka shi ne mai yin abin da ya ga dama, shi ne mai sawa, shi ne mai hanawa, shi ne mai ɗagawa, shi ne mai ƙasƙantarwa, shi ne mai azurtawa, shi ne mai ƙuntatawa. Dusan da mutane suke cikin wani al’amari wanda yake mara daɗi, zuwa gare shi suke komawa. Kuma yana daga cikin alamar komawa ga Allah shi ne ƙoƙarin kaucewa laifuffuka da saɓon Allah, abubuwan da za su fusata Ubangiji subhanahu wa ta’ala. Yana daga cikin alamomin komawa ga Allah umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Yana daga cikin alamomin komawa ga Allah subhanahu wa ta’ala daƙile duk wata ɓarna. Yayin da ya zanto ana yin wannan, to a lokacin ne ake cewa al’umma ta koma ga Allah subhanahu wa ta’ala, ta koma gare shi da tuba da istighfari, ta koma ga Allah subhanahu wa ta’ala ta hanyar barin laifuffuka da rage su, ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala ta hanyar yaƙar duka wasu laifuffuka da suke faruwa a sarari a fili, da ƙoƙarin yaɗa abin da yake alkhairi ne. Yana daga cikin mawuyacin halin da al’umma take ciki a yau, kuma muke ƙara jawo wa kanmu fushin Allah subhanahu wa ta’ala, muke ƙara lalata kanmu da kanmu, wato yaɗa al’amuran da suke marasa kyau a cikin al’umma. Akwai abubuwa da yawa da suke faruwa marasa kyau, wanda wajibi ne ga dukkan waɗanda suke da iko, iko na faɗa a ji, iko na mulki, iko na tsawatarwa, iko na hukunci, tsaya su ga sun yaƙi waɗannan abubuwa da ake yi waɗanda ba su dace ba, su ga cewa sun kawar da su ko kuma sun wato rage musu yawa da kaifi a cikin al'umma. To, haka nan wajibi ne ga sauran al’umma su ga cewa ba su taimaka wa waɗannan abubuwa sun yaɗu ba, ba su bar abubuwan nan sun ci gaba da yaɗo ba, suna shiga cikin wata wasu mutanen da ba su san abubuwan ba, ba su san ma ya ake yin su ba, ba su san ma ana yi ba. To, dole ne al’umma ta taimaka wajen ta ga cewa ba ta yaɗa waɗannan abubuwan ba. Akwai laifuffukan da ake yi waɗanda suke laifukan nan a boye suke yin su ba a bayyana ba da yawa mutane ba su san kalan laifin ba in ma wata kila suna jin labarin ana yin laifi iri kaza ba su san yaya ake yin sa ba wata hanya ake bi a yi shi ta yaya za a same shi cikin sauki ba su sani ba haka mutane suna zaune lafiya zukatansu suna lafiya lau to amma wani lokaci shedan da yake son irin waɗannan ayyuka marasa kyau su ci gaba da yaɗo to sai ya amfani da wasu kuma waɗanda su ba wannan laifin suke yi ba amma kuma suna taimakawa laifin ya rika yaɗo ya shiga kunnuwan mutane ya a koyar da mutane ma yadda ake yin abu da sunan wai ana labartawa mutane laifin hukan da ake sai kaga mutum ya zauna yana labarin yadda wani laifi yake wakana da irin salon da ake bi a yi laifin da hanyoyin da mai laifin zai bi ya yi wannan laifin da dabarun da zai yi amfani da su wajen ya aiwatar da wannan laifin sai ka samu wani ya zauna yana bawa jama'a labarin wannan laifin da irin wannan sira ka ji wani laifin ana nuna wa mutane ga hanyar da aka bi shi tiryan-tiryan an yi kaza har aka kai ga aikata laifin wanda yana daga cikin ya haɗa laifi yana daga cikin taimakawa laifin don ya yi yaɗo ya ƙara shiga cikin kunnuwan al'umma akwai zukata marasa lafiya da yawa irin wannan suke so su samu irin wannan koyarwar da wannan bayanin suke so su ji a lokacin da suke sauraro ba su san yadda abin yake ba ba su ma san watakila ana yin irin kalan wannan laifin ba amma wani ya zo da sunan ba da labari ko da sunan birgewa ko da sunan nishadantarwa ko wani abu irin wannan ya zo yana zayyana yadda ake wannan aikata albasha yadda ake aikata labarin babu shakka wannan yana daga cikin ya haɗa barna a bayan ƙasa wanda Allah ya yi alkawarin narko mai tsanani ga dukkan wanda zai taimaka alfasha ta yaɗu laifuffuka su yawaita na alladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce duk masu san alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira Allah shi ya sani ko ba ku sani ba Allah shi ya san menene maslahar ku menene zai amfane ku duniya da lahira me zai cutar da ku Allah yake muku bayanin wannan saboda haka zaka ga wasu da sunan aikin jarida da sunan yada labarai za su zo su dauko laifuffuka da aka yi watakila wanda ya laifin yana can kotu ko yana can inda ake hukunta shi inda za a masa sakamakon abin da yi sai su dauko labarai da bayanan yadda ya yi wannan laifin daki-daki-daki-daki suna yaɗa wa al'umma kaga an tare mai laifi an ce to ya aka yi kai kaza shi kuma yana ba da labarin hanyar da ya yi har ya kai ga cimma nasarar yin wannan laifin a nan koyarwar da wannan laifin kake cikin al'umma don yau in aka ce da mai laifin nan tsaya ka koyar da mutane yadda za su yi laifin to ba zai wuce wannan bayanan ba shi ba za ka fara daga kaza daga nan ka je ka yi kaza daga nan ka je ka yi kaza har ka kai ga cimma buƙatarka wani yana can da yana ji sai ce to shi ma bara ya gwada a inda yake wannan watakila tsotsayi ta sa aka kama shi shi kuma zai ƙara da tashi dabarar in ya cimma buƙatarsa yadda ba zai shiga hannu ba to kaga wannan ya haɗa barna ne da sunan watsa labarai da sunan nishadantarwa da sunan sanar da al'umma me yake faruwa ba da irin wannan sigar ya kamata ka sanar da su ba babu inda shari'a ta yadda ka zo kana sifanta barna daga farkonta har zuwa lokacin da ta tabbata da sunan cewa wai kana ba wa al'umma labarin abin da yake ciki dan ka ce ana yin laifi iri kaza ce ana yin fashi ana yin sata ana yin zinace-zinace ana neman maza a dunkule wannan ba wani abu ba ne amma yayin da za ka zo ka fara fasa abin kana fede yadda abin yake faruwa za a fara da kaza za a hadu da kaza za a bi kaza za a yi kaza za a yi kaza ko za a je guri kaza babu shakka wannan kuma koyarwa kake bayarwa ko da zaka je yana maganar yana maganar kayan maye ko kayan shaye-shaye ya rika ambata sunayensu ana shan kaza a bugu ana shan kaza a bugu ana shan kaza a bugu wani yana nan shi dan mayen ne wataƙila abin da yake sha ya bugu yayi masa wahala bai san yadda zai same shi ba ko bai da kuɗin sayen sa to amma ka bashi alternative ka bashi wasu bada'il to in ka rasa kaza ai abu kaza ma yana sama yi sai kaga mutum wai shi mai yakar abin ne ko mai wayar da mutane kai akan abin ne amma bai san cewa mashayen yake ƙara wayar musu da kai akan hanyoyin da su sha abin mai ba saboda kai ya zauna yana lissafa su abu kaza in aka sha shi ana buguwa abu kaza ma in aka sha ana buguwa abu kaza shikenan ya yada wannan ilimin masu matacciyar zuciya ko kuma masu zuciyar da take ka kamu da rashin lafiya shikenan sun samu ƙarin bayani ashe da suke zaune haka sun rasa abin da za su sha ashe kaza ma in aka yi amfani da shi ko aka hada kaza da kaza yana iya sa a samu mai kaga wannan ya hada barna ce isha'atul fahisha ne fil ladina aman haka nan wani zaka ga ya zo yana bayanin irin yadda mashaya suke ji in sun sha abin shi yana fadar wasu abubuwa da za su ja hankalin wani matashi wanda bai taba sha ba bai taba tunanin ya sha ba amma ana nuna masa kamar a cikin shan nan zai samu kaza zai samu kaza zai samu kaza ana sifanta wasu yanayi wani yanayi da zai yi sha'awar shi ma ya je ya daddana wannan yanayin wanda babu shakka isha'atul fahisha ne fil ladina amanu ya da barna ne a cikin mu'minai haka zaka samu wani lokaci da sunan wato tsiye da ɗan jami'an tsaro za su yi ma wani mai laifi da suka kama shi abinda suke cewa interrogation za a yi faredin ɗinsa a cikin talabijin ko a wata kafa ta yaɗa labarai a riƙa tambayar su hanyoyin da suke samun makami misali ko a ba shi ma makamin a ce ya ake harbi wanda duk kuskure ne ka nuna wa duniya cewa duk wanda ya samu wannan makami ga hanyar da zai yi wani lokaci ma sai a ce ya babballata na sha ganin kilikirin wannan jami'in tsaro ne zai ba wa mai laifin da ya aka kama shi dumu-dumu cikin laifi a ba shi makami a ce to ce babballata to haɗa mana ita wannan ka ba da samfurin koyar da yadda ake haɗa wannan makamin wannan ba ci ba kariya kake ba wa al'umma ba koyar da wasu masu matattar zuciya ko masu wato illatacciyar zuciya kake yadda cewa su ma in sun tashi ga yadda za su yi wannan clip ka riga ka sake shi wannan video ka sake shi ya yadu saboda haka wani zai iya zaudawa yana bi daki-daki don ya gaya ake yin abin to lallai waɗannan abubuwa dole ne masu hankali masu tunani manyan gari gwamnatoci sarakuna malamai su tashi su fuskanci wannan abu kuma abin takaici wani lokaci ma irin waɗannan abubuwan sai ka samu har daga waɗanda suke fitowa da sunan wa'azi da sunan bayani da sunan faɗakarwa da jan hankali sai ka samu irin waɗannan abubuwan a tare da su ka ga mutum ko a minbari ko a gurin karatunsa yana faɗar wasu laifuffuka da bayanin yadda laifin yake faruwa dalla-dalla me kai ka ga yin wannan faɗi laifin iri kaza faɗi irin hukumar da Allah ya shirya wa wanda yake irin wannan laifi amma ba sai ka faɗi dalla-dalla ya ake yin laifin ba wani lokaci har irin kala-kala na laifin ake faɗa kuma wani sunan wa'azi ina wa'azi ya kamata ya sifantu da irin wannan ta yaya a nan banda kokarin nuna wa mutane hanyar da za su yi laifin babin da kake yi wannan wani duk tsoratarwarka ba za ta amfane shi ba shi abinda zai dauka daga cikin abinda kake faɗa iya wannan wasaftawar kuma musamman a wannan zamani da ake yanke kilif wani yana yanke duk wani wa'azinka na tsoratarwa ya yanke iya wannan bayanin da kake yi da wasaftawar da kake dalla-dalla iya ita zai yada amma wa'azinka da tsoratarwarka da bayanin azabar Allah da narko da waye duk zai share su ba zai sake su ba anan ka cutar da al'umma muna cikin wannan yanayi da abubuwan sadarwa dinnan suke ƙara dugun zuma al'amura suke ƙara rikita al'amura harkar tarbiya take ƙara tsawwala take ƙara wahala saboda waɗannan hanyoyin sadarwar na zamani da suka shiga ko'ina suka shiga gidajen mutanen suka shiga ɗakunansu yanzu sun shiga hazukatansu to a cikin irin wannan yanayi hanyoyin da za a daƙile tasirin waɗannan abubuwa ya kamata ba hanyoyin da za a amfani da su kuma a cika bari cutar da mutane musamman daga waɗanda ake ganin cewa su ne wayayyu su ne masu ilimi su ne masu hankali su ne masu basira amma ya zama irin wannan tana shigowa a cikin bayanansu saboda haka mu zama har kullun kalaman da za mu yi kalamai ne waɗanda za su haifar mana da alkhairi za su haifar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya da bin dokar Allah da kaucewa saban Allah ba abubuwan da za su kawo mana akasi ba abubuwan da za su ƙara sa matasa ko wasu ɓata gari su ƙara samun wasu hanyoyi da dabaru ne da za su ƙara lalacewa waɗanda ma ba su lalace ɗin ba su ma a ƙara nuna musu garɗin lalacewar a je a ɗauko mashaya a riƙa tambayar su mai kuke ji in kun sha su kuma suna wani bayani wanda ya fi kama da furofaganda kamar yana wato abin da yake furofaganda ne cewa kuma matasa ku shigo ga halin da muke ji in mun shiga in to in baka sha ba me zaka ji ai zan ji kaza in ka sha kuma yanzu zaka ji wanda duk ba daidai bane duk ba daidai bane kamata yayi ayi amfani da maganar da malamai suke faɗa cewa in kana son ka bar abu to ka faɗi mummunan abin da abin yake ciki ba abin da yake ciki na jan hankali ba na wani abin da zai sa zuciya ta yi shauki saboda haka dole sai mun tashi mun gyara wannan dan mu samu daidaito mu saisaita mu koma ga Allah abubuwan da muke fuskanta da matsatsin rayuwa matsin rayuwa hauhawar farashi da muke ta gani na al'amura karewar tattalin arziki na ɗaiɗaiku da kuma gwamnatocin ma gaba ɗaya na rigingimu da tashe-tashen hankula da kashe-kashe da sace-sacen mutane to sai mun tashi tsaye wajen mu gyara halayenmu da mu samu sauƙin waɗannan abubuwa hanyoyin gyara suna da yawa kuma malamai da masana harkar tarbiya kullum suna ta bayaninsu to dole mu ƙara ƙaimi wajen wannan kuma wannan shine tushen samun gyaran al'umma duk wata hanyar da za ka ɗauko ka bar wannan hanyar ka ga cewa za ta gyara maka al'umma to wallahi ba za ta gyara al'umma ba ba wata hanyar yanzu da ba a gwada ba shekara da shekaru ake ta gwamnatoci daban-daban wannan ta zo ta tafi wannan ta zo ta tafi amma sai aka waye gari duk sanda wata ta tafi sai a dinga mafarki ina ma ta dawo akan wadda ta zo ta karɓi mulki to abu haka kuma yake ta faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yati zamanu illa wallazi ba'dahu sharrun min akan samu istisna'i wal lokaci Allah subhanahu wataala ya kawo mutane sauki amma kuma sunnar Allah alkauniya ta riga ta tabbatar da cewa Allah ba zai gyara mutane ba sai su mutane su gyara kansu inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan sunna ce ta ubangiji da ba za ta canza ba ba abinda za mu iya canza wannan sunnar mu yi kokarin gyara tarbiyar mu tun daga ƙasa har sama tun daga tushe har koli mu yi kokari to in muka yi haka babu shakka alkawarin Allah tabbas ne babu abin da yake dakatar da shi za mu ga canji a rayuwar mu Allah subhanahu wataala kai mana da kyau
ta musu amin malalla ya saka da alkhairi to tambayar mu ta farko ayu ta zo daga wanda yake cewa malam yana tambaya ni game da wajen tilawar alqur'ani yace idan ya zo suratul tauba ya za wato ya tsaya a cikin ta to gaba idan yazo zai dora tilawar sa zai yi bismillah ne ko kuwa ba zai yi ba yace shi dai yana yin bismillah amma kuma yana kokonto
ita bismillah akwai ta a cikin suratul naml a matsayin aya daya daga cikin ayoyin sura nawm sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan kuma a farkon kowace sura akwai bismillah wanda take nuna an shiga an kare sura da take gabaya an shiga sabuwar sura wato take zama kamar fasil ce wanda yake rabewa tsakanin sura da wacce za ta zo gaba an banda sura tsakanin suratul anfal da suratul tauba bayan an gama suratul anfal za a shiga suratul tauba to babu bismillah ana haka ta sauka haka ta sauka akwai maganganu daban-daban na malami sun ce saboda surorin guda biyu kamar sura ɗaya ce wasu ce saboda surar tauba ta zo da maganar a yaƙi waɗanda suke maƙiya Allah a yi bara'a da su a yi wa sauraka wannan maganganu da wannan abubuwa da suke zo da su ba su yi dace da batun rahama da ake magana a cikin abin nan batun rahama abin nan rahamar Ubangiji ta kowa da kowa ko kuma rahamarsa ta mu'minai wanda shi ne abin da bismillahir rahmanir rahim take nunawa saboda sai aka kisa mata wannan magudin saboda in kuma za a fara karatu shi fara karatu idan daga farkon sura ne to dama akwai wannan bismillah din banda suratul tauba ita ce ba ta da farko ba bismillah a farkonta amma kowace sura za a fara ta to akwai bismillah a farkonta saboda in a farkon karatu zaka fara da kan sura ne zaka karanta bismillah amma in tsakiya zaka fara karatun ka cikin aya zaka datsa ka ci gaba da karatu ba wai farkon sura ba to anan da mun ba a shar'anta yin bismillah ba ita bismillah a farkon sura take amma a tsaki in zaka fara isti'aza ake a'udhu billahi minashaitanir rajim dan zaka fara karantawa shine idan qara'ta alqur'ana fasta'idh billah من الشيطان استعذ بالله من الشيطان فاستعذ بالله انه هو السميع العليم اذا ذا قرات القران كنيمو تصرين الله شيني كتي اعوذ بالله من الشيطان سوراك wanda zai fara daga cikin sura daman can ba a bismillah kuskure ne zaka ji wasu makaranta za su fara da tsatsakiyar sura ko cikin sura zai fara da bismillah a'udhu billahi sai bismillah babu bismillah a tsakiyar sura an banda waccan bismillah ta cikin suratul naml take kadai bismillah ita ma kaga sai in ka zo kanta ne zaka fara dan kanta wanda kuma da ba za ka iya mata shi karatu dan kanta ba wasika ce ta kunshe ta ba ka fara daga tsakiyar wasika karatu daga tsakiyar wasika saboda ka ba maganar cewa in ka zo bara'a zaka fara da bismillah kuma zaka fara ba duka masurorin idan zaka fara tsaki ne ba bismillah isti'aza ce kawai zaka yi a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillah a'udhu billahi minashaitanir rajim sai ka ci gaba da karatun ayoyin da zaka karanta
to sai wannan take cewa mallam menene hukuncin mace ta shafa giya akan ta kuma idan ta sallar da wannan giyar akan ta sallar ta yi
to giya bai kamata ta zanto wani abu da mata za su rika ta'amuli da shi ba saboda ta bukata ta su ta kansu saboda in ka ce zaka ce za a bude ta'amuli da giya sayan giya a je a shafa kaga ana an bude ta'amuli na sayar da sayarwa da haramun ne haramun ne ka sayi giya haramun ne ka sayi da giya in har mata za su buƙaci giya da za su ga shafa kaga dole za a kawo ta kasuwa su kuma dole su ba da kuɗi a basu wanda haramun ne ka sayi giya ko ka sayi da giya annabi ya haramta sayi da giya duk wani abin da aka haramta shi aka haramta shan sa aka haramta cin sa aka haramta an haramta kuma sayi da shi abin a cikin mutane haramta cinsa da shansa haramun ne kuma a zo ana sai da shi ba sai da giya ba ba ka zo ka sai da mushe ba ba ka sai da najasa ba da ba an haramta shinsa da shansa da amfani da shi so haka baya dacewa mace ce za ta rika gyaran gashinta ko abin nan gashinta ya naushi ko ya yi kaza ta hanyar amfani da giya sannan in har giya ta taɓa kanta to nan kuma maganar shin giya da najasa ce ko ba najasa ba ce ita ce za ta taso da yawa daga cikin jumhur malamai su abinda suke cewa giya da najasa ce abin da ta taba kamar da gasace kamar bawali ne ko kashi ya taba jikin mutum na kashin mutum ya taba jikin sa saboda wannan da gasace dole aka wadda ita akwai daga cikin malamai wanda suke ganin cewa giya ba da gasa bace kamar Al-Layth ibn Sa'd kamar Rabi'a ibn Abi Abdurrahman da wasu daga cikin malamai da suka zo daga baya suna ganin cewa giya ba da gasa bace saboda babu wani nassi karara da yake nuna cewa giya na jasa ce eh giya haramun ne a shata amma kuma ba ba wai dan abu ya zama haramun ne kuma yake zama na jasa ba zai iya zama haramun ne ya bani da shi amma kuma ba na jasa bane kamar yadda aka ce an haramtawa maza su sa kayan alhariri alhariri haramun ne da miji ya sa shi amma kuma ba na jasa bane ai sai ta taba alharin abin annajastu Allah subhanahu wataala da yayi maganar rijs a cikin ayar da ta yi maganar giya ko haramta giya ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan to suka dauki rijsun ana nufin najasa shine wasu bayan suka ce to ai abubuwan da aka ambata babu wanda za a ce idan an taba shi a taba najasa Allah subhanahu wataala ya ce giya sai ya ce chacha chacha na ana amfani da abinda ake yin chacha da shi kartar da ake amfani a yi chacha da ita ko wata hanyar da za a amfani a yi chacha da shi abin dan da ake amfani da shi wajen chacha ba wanda zai ce maka ka taba shi ka taba najasa ba wanda ya taba faɗar haka sannan al-azlab kibau da ake neman sa'a da su kibau da larabawa a da idan za su yi tafiya sai su rubuta kibiya guda uku rusa sahu kibiyoyi guda uku daya a rubuta yi daya a rubuta kada kai daya a rubuta abinta haka nan sai a sa su a cikin abin da din su sai a kada aka kada aka kada aka kada to sai ka zaro daya in ka zaro yi to sai ka je kai abin da ka sa gaba in ka zaro kada kai sai ka fasa in kuma ka zaro wanda babu rubutu to sai ka sake kadawa to wannan sura al-azlam suna tun zai tafiya sai yayi wannan in zai yi aure ko zai wani abu katar sa sai yayi wannan dan ya gano yayi ko kai yayi ko ya fasa to Allah ya ce wannan ma ya ce rijsun ne baka cewa dan mutun ya dauki wadannan kibodi ya taba najasa al-ansab gumaka su ne sassaƙin da ake yi na mutum ana bauta masa babu wanda ya taba cewa dan ka taba gunki ka taba najasa sau aka ne rijsun ana rufin najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba wato najasa ce ta fuskar ma'ana wani abu ne da zai ke da kazanta a zuci da yake lalata aqida yake lalata kawar alaƙar bawa da ubangijinsa amma ba wai najasa hissiya da ake taba a hannu ba ko a jita jiki haka wannan shine ma'anar ayar rijsu anan ka dauke shi a matsayin najasa ita giya najasa ce ma'anawiya abin da hissiya sauran kuma kace ba adawiya ka raba abu daya biyu kamar da ke cewa fashtani bil ris min al awthan wajtanibu qawla al zur al ris min al awthan da kuma qawla al zur al ris min al awthan ko ya san cewa gumaka ba a cewa an taba su an taba najasa zuwa tsuni ko sassake ne ko wani abu irin wannan sannan za mu ga lokacin da aka haramta giya an fito da ita ana ta kwararar da ita kan tinda tintinan madina suka cika wato hanyoyin madina suka cika da nagiya inda najasa ce ba za a zo kan hanya kan titi a watsa zubar da najasa ba har a ce tana kwarara a titinan a turuƙul madina duk abin da yake najasa ba a yin shi a nusarsar ya hana a yi fitsari a tsakiyar hanya saboda wani zai zo wucewa ya shiga ya taka bai sani ba ko kayansa ya taba bai sani ba to sai ka kaga fitarwa a zubar da ita a cikin turuqul madina ba tare da annabi yayi inkari ba yayi hani alama ce da take nuna cewa ba najasa bace hissiya najasa ce ma'anawiya wannan ita ce magana da wasu daga cikin malamai suka yi kuma magana su tana da ƙarfi kwarai da gaske amma dai wannan ba shi yake nuna cewa koda ba najasa bace ya halatta mace ta yi amfani da ita domin amfani da ita zai haifar da harkar hada-hadar sayar da ita sosai ta yawaita wanda kuma wannan an san haramun ne bai halatta ba
sai wannan shi kuma yake ce malam ya matsayin limancin mutumin da ba shi da ilimi na addini kawai dai an saka shi ne saboda shi ne babba a wannan garin.
Shi ka'idar limanci ana son mutum mafi ƙarancin abinda zai mallaka shi ne ya zanto a sallarsa idan ya yi ta to sallarsa ta inganta. Man sahat salatu sahat imamatu. Idan sallarsa ta inganta a karan kansa shi ba zai yi salla ba ya zama kamar wanda annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ya yi salla bai iya tsayar da ruku'unta bai iya tsayar da sujjadarta ba bai iya karatun fatiha ba. Kaga wannan ba salla ce da take mai inganta ba. To irin wannan ba zai yi limanci ba. Sannan kuma ana son in za a sa limami to a sa wanda yake ya fi karatu. Ya umuru qauma aqra'u bi kitabillah da wanda da yake ja. Wanda zai wa mutane limanci fi su iya karatun littafin Allah ba yi suka ce karatun littafin Allah ba ana nufin kawai ya fi su karantawa ba ko ya fi su haddacewa. Saboda a wancan lokaci alƙari in aka ce wannan makaranci ne ya san me yake karantawa ya san ma'anar abin da yake karantawa ya san hukunce-hukuncen da suke cikin alƙur'ani. Saboda haka wanda zai yi limanci baya ga iya karatun ƙur'ani da sanin karanta abin nan to ya san to yana da kuma sanin hukunce-hukunce da suka shafi sallah in wani abu ya faru a sallarsa na sahau ya sai da zai gyara mutane sallarsu sannan kuma a hada da kubutar addininsa da ɗabi'unsa ya zama mutum ne wanda yake da wasu miyagun aƙidu waɗanda bai kamata a ce mai irin wannan miyagun aƙidu ba an shugabantar da shi a harkar sallah kuma kai ya zanto mai wasu miyagun halaye wanda mai irin wannan miyagun bai kamata ya zama jagoran mutane a addini. Waɗannan abubuwa dole a lura wasu lokacin da za a naɗa liman. Ya zanto wani limami saboda girman da yake da shi saboda ko watakila shi ya gina masallacin ko da kuɗinsa aka gina ko wani dalili daga cikin dalilai ya zanto an ƙaƙaba shi a matsayin liman. To sai a duba ga ko da a koda suka fi shi amma shi ma karan kansa sallarsa babu laifi yana sallah yana iya karatun fatiha daidai zai iya karanta alƙur'ani. Wani abu ya faru a sallah zai sanya zai cin masa wanda sai a bashi duk daga wasu wanda suka fi cancanta sai a bashi gudun kada tayar da fitina. Amma ya zanto a sallarsa ba iya ba yana kwama jala fatiha ba ta kai tafiya daidai ba ya iya tsaye da ruku'u daidai ba ya iya sujjada daidai. Wani abu ya faru a sallah ba zai san yadda zai gyara shi ba to wannan bai kamata a bashi ya ci gaba da limanci ba in kuma har ya ƙaƙaba kansa saboda ƙarfin iko da yake da shi a gurin ko wasu da suka ƙaƙaba wa mutane shi su kira sai mutane su tafi wajen masallacin su yi sallah. Alhamdulillah yanzu ko ina ka waiwaya abubuwa za ga akwai masallaci ba ɗaya ba ba biyu ba. Saboda haka in wannan sun yi ba daidai sai ku canza ku koma wani guri kila wannan zai sa su wanda suka yi wannan hukunci su sake duba shi.
Sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum yace ina son ya san isnadin hadisin da ke maganar cewar idan mutum kullun yana yin salati 1000 ga fiye halitta na bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin mutum ya bar duniya Allah zai nuna masa gidansa na aljanna.
Hadisin bai inganta ba cewa man salla alayya fil yawmi 100,000 marra lam yamut hatta yubashshar bil janna. Hadisi ne yana cikin littafin Abu Shaykh idan a cikin littafin al'azama ko wani daga cikin littafansa a daga Anas ba hadisin ba ingantacce ba ne.
To ne ke ce malam menene hukuncin mutumin da ya ɗauki iyalinsa tare da mahaifiyarsa a mota za su je ziyara sai ya yi haɗari da su sai mahaifiyar tasa da kuma ƴarsa suka rasu amma shi yana raye a yanzu shi ne ke tambayar shin akwai kafara a kansa.
Idan ya zama to haɗarin shi ne sanadi akwai wani kuskure nashi a cikin faruwar haɗarin zai yi kafara ba ce idan wanda aka yi sanadiyar mutuwarsa ya zanto ɗan uwa ne na jiki ko ɗa ko uba ko uwa ba ce ba kafara a shi kisan kuskure ko waye ya faru a kansa ya tabbata kuskuren akwai shi to za a yi kafara. Haka in har dai haɗarin ya faru saboda wani sakacinsa ta ɓangarensa shi aka samu rasuwar mahaifiyarsa da yarsa zai musu kafara.
To yake cewa malam mutum ne ya yi niyyar aikin haji har ma ya biya kuɗin aikin ta hannun hukumar alhazai kuma ya biya kuɗin hadaya ta banki amma kuma bai samu ikon zuwa aikin hajjin a wannan shekarar ba. To menene hukuncin wannan hadayar tasa don banki sun riga sun tura kuɗin hadayar domin a yi masa?
kana sai hadiya ta tadau ai ta hadiya ba wai sai ka je hajji ba kana iya turawa ai maka hadiya ko da baka je hajji ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina kafin ma je hajji yakan yi wani lokaci yakan tura raƙuma in an je waɗanda suka je mahajjata a je a yanka masa raƙuman sa can a matsayin hadiya saboda akwai hadiya ta tadau bayan hadiya ta mahajjacin da yayi tabattu'i ko yayi kirani saboda in har ka ba da kudin hadaya sai ka dauke shi a matsayin hadaya ce ta tadawi Allah zai baka lada akan wannan ko da baka samu kai hajji ba
dole yake cewa malam wanda yayi ibada wacce take bakancin ta yayi shin zai samu ladan aikatawar
na bai duk abinda kai wa Allah alkawari na da'a zaka yi wa Allah wata biyayya zaka yi sadaka ko zaka yi azumi ko zaka yi umara da sunan alkawari ba kance kuma ka cika za ka samu ladan wannan da'a ce ga Allah duk wanda yawa Allah da'a kuma yana da lada da bai ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wanda duk yawa Allah alkawarin zai yi masa da'a wato ba kance to yayi masa da'a Allah subhanahu wataala yana cewa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamu duk abinda kuka ciyar na ciyarwa da sadaka ko kuma kuka yi bakance kuka cika to Allah yana sane da wannan ma'ana ubangiji subhanahu wataala zai saka muku akan wannan aiki da kuka yi gurgurdan ikhlasin ku gurgurdan yadda kuka yi shi dan Allah fa inna Allah ya'lamu haka nan Allah ya yabi bayan sa wadanda suke cika alkawari ce yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira Allah ce suna cika alkawari wannan bayan sa ne na kware da yake yabo yace suna cika alkawari kaga inda a ce cika alkawarin bakance ba abu ne mai na samun lada ba za a yabi wanda yake yin wanda ya cika ba Allah subhanahu wataala yana maganar mahajjata ce ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق sannan su biya bukatar su ta kawarwa jikin su da ti wato su yi aski rana ta goma su sa su fita daga cikin irami su sa turare shi ne su yanke farcen su da ya fito shi ne yaqdu tafathahum sai ce waliyufu nuzurahum kuma su cika alkawarin da suka yi wa Allah da bakanci sannan su yi dawafi daga ɗakin nan da daɗe shi ne ɗakin Ka'aba saboda kaga duk Allah ya haɗa waɗannan cika bakance a cikin ayyukan alkhairi cikin haɗa dawafi saboda kaga mutumin da ya yi alkawari mai kyau da Allah kuma ya cika to abin yabawa ne kuma yana da ladan gurin Allah
to wannan yake malam tambayar sa ita ce idan mutum ya yi alwala lokacin da zai kwanta amma kafin ya bacci ya dauke shi sai alwala ta warware menene matsayin wannan falalar da ake samu
sai ya tashi ya sake ita da bai bacci ba ya fahimta warware sai ya tashi ya sake menene a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam kaza da zai cikin sahih Muhibban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bata tahiran bata fi shi'arihi malak fa kullama istayqadha qala al malak allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran Annabi ya ce wani wanda ya kwanta bacci yana mai cikin tahara to mala'ika zai kwana tare da shi a cikin mayafinsa duk sanda ya farka cikin baccin nan mala'ikan nan zai ce ya Ubangiji ya Allah ka gafarta wa bawan nan naka wani kina sunan shi saboda ya kwanta cikin tahara wannan kwanciya a cikin tahara sunna ce daga cikin sunnoni na bacci ba wai wajibi bane idan ka samu kai haka har bacci ya dauke ka kana cikin wannan tsahar shikenan sai ka samu wannan istighfari na mala'ika in ka samu baka yi bacci ba alwala ta kare sai ka tashi ka sake wata kuma kai alwala khafifiya ba wai alwala mai abin nan ba kawai ke gabobin ka misali sau ɗaya ɗaya ba sai kai sau uku uku ba kai haka kai sunna
tone yake ce malam shin akwai wani hadisi da yake nuna wajibcin yin aski ga wanda ya musulunta
a'a ban taba karanta wani hadisi da yake wajibi ne ga wanda ya musulunta ya aski abinda ake cewa shine yayi wanka saboda akwai janaba a jikin sa kafirin sa baya wankan janaba kafiri baya wankan janaba ko da yayi wanka irin yadda ake wankan janaba ba wankan janaba ba sai ba da niyyar wankan janaba yi ba ba wani lokacin ko wankan janaba da banza kafiri ne ba wani aiki da zai tsaya tare da kafircin sa to yayin musulunta kan ce je yi wanka shi kira abin da ake bukata amma ba sai ya aske kansa ba ba bukatar a ce ya aske kansa
to ne yake malam tambaye sai ta ce menene hukuncin yin alkunuti da yaran Hausa ko wani yaran da ba larabci ba
ya sallah ne da larabcin sa zai in har yana yin alkunuti a cikin salloli in kuma sa sallah ce ta abin da alkunuti ce ta nawazir shi ba yi da larabci duk abin da ake sallah akwai hay'a da ake yin ta hay'an nan ta ce sifar da aka sifanta yadda ake sallah kuma daga sallah daga farkonta har ƙarshenta abinda aka sifanta da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine amfani da harshen larabci ba da malamin harshe ba daga canza wani harshe a cikin sallah sai ya saba ba sifar sallah da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ita sallah hay'a ce makhsusa bi sifati wasa ka malamin suke cewa sifa ce kebantacciya wato ta kebanta sai abinda aka ce kai ga kuma yadda ake so kai shi ba ka yi ijtihadi ba ka ce kana ga ayi kaza ayi kaza ko ka ayi kaza saboda in baka iya ba sai ka hakura kamar wani yayi wanda ya iya
to ne ke malam nafilolin da ake na rak'o'i 12 a wuni wato biyan bayan sallar isha'i da ake za su iya kasancewa shafa'i a sallar dare
a biyu da kake yi wannan rawatib ne da bayan isha'i su waɗannan adadin su suna nan 12 sunan su rawatib idan ku wancan shafa'i cikin sallar witri ne na dare qiyamul layl ne shi kuma sallah ce mai cin gashin kanta ba tare take da waɗannan rak'o'i ba so raka ba kai raka'a ta nawazil ba afwan ta rawatib kuma ka ce ita ce za ta zama maka sallar witrinka sallar witri ita ma wata sallah ce mai cin gashin kanta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tafiya yakan yi duka abinan yakan bar nafilu amma baya barin witri witri shine sallar dare za ta kare da mara sannan baya barin rakatai alfajiri wanda yake ake yi kafin sallar asuba rak'o'i biyu
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam shin dukkanin azkar din da ake bayan sallar farilla za a iya yin su bayan sallar nafila
azkar na farilla na farilla ne ba wai a nafila ba nafila akwai addu'o'i da azkar mutlaka wato duk wani abin da kake so kai na azkar a sake ba tare da kayyade ka da waɗannan rak'o'i azkar da ake na bayan sallar farilla azkar na bayan sallar farilla wannan sunan su bayan sallar farilla sannan bayan nafila kuma kana iya ci gaba da kowane irin zikiri da ya zo a bakinka ba tare da kawo waɗancan ba waɗanda su an ƙayyade su da waɗannan
to sai yau ne bita mala idan mutum ya yi niyyar azumin nafila sai kuma ya makara bai tashi sahur ba shi zai iya yin dore?
na'am shi azumin nafila ba sharaɗinsa ne ba sharaɗin niyyarsa ba ce shi an yi ta cikin dare wato sai an yi ta kafin gudu a fijir ba sharaɗi ba ne saboda ko da safe mutum ya tashi ya yi niyyar zai zarce da azumi kenan matuƙar bai ci komai bai sha komai zai iya ci gaba da azuminsa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shigo gida tambayi iyalinsa abinci da safe idan duk ya ji ba su da shi sai ce to shikenan ina azumi daga lokacin sai kulla niyyar zarcewa da azumi haka a nafila wannan za a yi wannan ba tare da wani abu ba
sai wannan tambayar ita kuma take cewa malam menene hukuncin wanda aka yi arfa kuma washe gari shi bai yi idi ba sai rana ta biyu bayan arfa din ya yi sallar idi domin ana cewa sallar layya kwana uku ne ya ce Allah ya saka alkhairi
yana nufin wasu al'umma ne da basu san ko basu sami ba saboda ruwan sama ko wani abu ko ko a shi kadai ne ya ga dama ya ce ba zai yi ba tare da mutane shi sai bayan kwana biyu zai yi ita sallar idi babba da karama shine sanda jama'a suke sanda mutane suke annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfitru yawma yafturu an-nas wal adha yawma yudhihi an-nas sallah ta azumi sallah ta sauke azumi ita ce ranar da mutane suke haka nan ta layya ita ma ranar da mutane suke saboda ka ba da dama shi ya ware ce shi ba zai tashi a yau ba sai gobe shi idan gari ne gaba daya misali aka tashi da mamakon ruwa ba su iya fita su kai sallar ba su wari suka ce za su iya yin kashe gari ko kuma irin ba su san an ga wata ba misali ba su ji labari ba sai suka tashi suka yi azumi a ranar sai kashe gari labari ya zo musu to sai su yi sallar idi a kashe garin babu komai amma kawai mutum ya jinkirta sallar ya ce shi sai gobe zai yi ba tare da cikin jama'a ba wannan ba daidai ba ne
to ne ke camalan shi ne a matsayin dabba mace take ko namiji a wajen layyawa ne ne ya fi falla a jinsin biyu
a rago rago ya fi falla da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bi kafshaini aqranaini amlahaini aqranaini saboda dabbar da take raguna ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ita amma babu laifi mutum yayi da namiji ko mace wanda kafshi shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi yin layya da shi
wannan tambayar ita kuma take tashi malam ya halatta idan mutum yana cikin sujjada zai roki Allah bukatunsa na duniya da lahira ya fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kafin ya fara addu'a
babu laifi addu'a ana yin salati shi kansa salatin addu'a ce roko ne ga Allah subhanahu wataala ya kara wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daraja haka in ya fara da salati ko ya rufe da salati ba ko mai
to ne ita kuma wannan take cewa akwai wani kanin dan uwan mahaifinta da yake zauna a gidansa sai wata rana mahaifinsa yake cewa mahaifin nata yake cewa ina ma da ya aure ɗaya daga cikin yayan nasa sai yake cewa ita yake so a lokacin kuma ita bata mallaki hankalinta ba bayan mahaifin nata ya rasu sai shi yan uwan mahaifin nata suke cewa ai hakan wasiya ce mahaifin nata ya bari gashi ta ce ita kuma bata san shi wani dan wanda dalilin kin aurensa da ta yi ma har suke cewar sun cire hannunsu a kanta domin haka take neman malam ya yi bayanin shin wannan abin da ya faru wasiya ce ko ba wasiya ba ce
a wasiya ita ce mutum ya bar wani umarni ko dai a rubuce ko da maka cewa bayan na yi mutu a yi kaza a yi mawani ko a yi mun kaza bayan mutuwata ko ya bar shi a bar ko a rubuce ko ya gaya ba wasu amintattu wadda ita ce wasiya amma dan mutum ya yi fatan yin abu sai kuma bai samu ya yi ba har ya rasu wadda ba a ce mata wasiya ya yi cewa kai ina so kan ba mu wani sadaka ko in ba shi kyauta na gida ko kaza wannan fata ne ya yi buri ya yi in ya rasu bai yi ba to ba a cewa ya yi wasiyar zai yi kamar yanzu wannan cewa zai so a ce ta auruwa ne wanda ba ita ce wasiya ba wasiya shine umarnin da zaka bari a zartar da shi bayan mutuwar ka shi ake ce wasiya ka bada wani umarni amma a yi shi bayan ka mutu shi ake ce wasiya anan duk babu wani umarni da ya bayar da ya ce a zartar da shi bayan mutuwarsa saboda wannan ba wasiya ba ce da za a ce mata sunan ta wasiya sannan abu na biyu idan da uba zai yi wasiyar cewa yarsa kaza a aurar da ita ga wani bayan rasuwarsa sai aka zo sai ya zanto ba ta san shi ko aka gano wata matsalar sa shi wanda za a aurarwa to anan ba za a zartar da wasiyar sa ba ce duti da tun da yayi wasiya ko tana so ko ba ta so ko shi wanda aka ce a bawa yana so ko ba ya so sai an yi auren da ban za a zartar da wasiyar sa ne inda ta dace a zartar amma idan ya zanto akwai janaf akwai wani cutarwa akwai wata karkacewa a cikin wasiyar to ba a zartar da irin wannan wasiya ce ba ta san shi to dole sai an yi mata auren dole ko ba ta so wannan ba daidai bane saboda wasiyar anan in aka zartar da ita haka ta karkace man khafa bil musin janafan aw ithman fa aslaha bainahu fala ithma alayhi saboda duk sanda aka samu a cikin wasiya akwai wata karkacewa ga mutum ne ya yi wasiya daga baya sai aka fahimci wasiyar nan aka zartar da ita wani zai cutu wani ko daga cikin magana ko wasu za su cutu yayin da aka zartar da su to ba za a zartar da ita ba a haka don haka wannan ba magana ce na farko dai ba wasiya ba ce na biyu ko da ta zama wasiya to tunda har ba ta so to ba za a zartar da shi kamar a ce shi ma ya ce baya santa ba za a ce dole sai ka aure ta mutum da babanta ya yi wasiya sai ka to haka nan ita ma in ta ce ba ta san shi ba za a ce dole sai ta aure shi mutum da babanta ya yi wasiya ko aka gano misali shi wanda aka ce ai wasiyar misali aka samu dan shaye-shaye ne ko baya sallah ko wani ba za a ce tunda dai uban yayi wasiya dole sai ta a'a anan an samu wata matsala da za ta hana azartar da wannan wasiya amma in yana son ta tana son shi kuma aka samu wasiyar da gaske to anan yana da kyau a yi masa abin da zai inda yana da rai zai gani ya ji dadi
ta bangaren na wasiƙata ta ce sanadin wannan rashin amincewar ko kuma zara hannunsa suke daga kanta da dangin mahaifina da suka yi ta kuma bangaren mahaifiyar ta kuma a can har ta haɗu da wani ma shi kuma ɗan uwan mahaifiyar nata ne ta samu shi kuma tana son shi za ta aure amma kuma su dangin mahaifin sun ki amincewa da wannan auren suna ganin kamar cin amana ne na mahaifinta idan aka yi aure
ai ba wata amana a nan da za a ci na farko dai su ce za su zartar da wannan abin ko da ba ta so. Watakila inda uban yana da rai ya gabata su ba lalle yayi ba zai so abinda zai faranta wa yarsa ne ba abinda zai bukanta wa yarsa ba dan menene bayan rasuwarsa za ku so ku yi abinda yarsa za ta shiga damuwa anan ku kuka ci amanarsa anan ba rashin aurensa bane cin amanar aura masa ita ko da ba ta san shi ko da za ta rayu cikin damuwa wanda ubanta ba zai so haka ba shine cin amanar uba saboda haka yanzu rike amanar uban shi ne ku yi mata abin da za ta ji daɗi in ubanta yana nan ya ga farin cikinta zai ji daɗi saboda haka ku ba ta wanda take so ku aura mata wanda take so kuma duk zumunci ne zumunci ta bangaren uba zumunci ta bangaren uba duk zumunci ne ko da wani ta kawo daban ma wanda ba ta bangaren uwarsa ba ba ta bangaren mamanta ba wani can daban ta kawo bare kuma ya cancanta amma shi an aura masa aure wannan shi ne abinda yake daidai kuma wanda shi ne rike amanar uban amma abinda su yanzu suka yi in yadda take faɗa haka ne anan su ne suke cin amanar uban ba wai wanda zai watsi da yarka bayan kuma tana buƙatar taimako ya watsar da ita ya taimaka mata ya fita sha'aninta wannan shi ne ci amana ba ita ce ko waɗanda suka aura mata wanda suke so suka ci amanarsa.
Tumana lai saka da alkhairi masu sauraronmu da kallonmu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0706-0414-55 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwarahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehin malamin namu Al-Profesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ana sai da Rasul Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.